Daga muryar Amurka a Washington DC.
Tare da sallama a gare ku da fatan kuna cikin koshin lafiya da wannan maryacin na Alhamis 6 daga watan Yulin shekarar 2017. Shirin yau da gobe ne shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 22, 16 da kuma ta internet a voahausa.com ko ta Facebook a shafin VOA Hausa. A Niyami kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar ta Niger kuma za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da Niya FM. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bugaji
da ni Safinatu Sada Sudangi.
Yau 12 ga watan Yulin shekarar 2017 za mu maida hankali kan alfanun tazarar haihuwa ga lafiyar mace.
Ai amfanin suna da yawa. Ana iya duba amfanin akan ita kanta uwar, akan yaran kuma da kuma kan al'umma gaba daya.
Ya matan aure ke kallon wannan lamarin?
To yana da amfani ta wani bangaren samun haka lafiyar yara da lafiyar jiki da tsafta idan aka samu space tsakanin wannan haihuwa da wannan haihuwa. To wani bangaren kuma yana da cutarwa.
To domin samun ƙarin haske da ƙarin bayani da ƙarin fahimta akan wannan batun na tazarar haihuwa, alfanunsa da illolinsa, mun tattauna da likitar mata Dr. Aisha Abdulrahman daga babban asibitin gwamnatin Najeriya ta Katsina.
Za kuma mu ji matsayin addinin Islamu akan wannan batu, amma kafin nan za ku ji amsoshin tambayar da muka yi muku
da kuma tattaunawar mata kan ba da tazarar haihuwa. Sai ku kasance da shirin yau da gobe, shirin matasa, ku ji bayanai akan waɗannan.
A Facebook da Twitter mun yi muku tambayar cewa a ganin ku menene tasirin ba da tazarar haihuwa ga kasashe masu tasowa?
Sakon farko daga Bashiru Imamu Ibrahim yace assalamu alaikum, yau da gobe. Tazarar haihuwa tana da tasiri idan har an yi ta kamar yadda musulunci ya tanada, saboda akwai ka'idar da ake bi a aiwatar da ita. Amma idan an yi ta ne da manufar rage samar da al'umma a bayan kasa, to a gaskiya wannan bai halarta ba. Kuma sannan idan aka yi nazari za a ga duk kasashen da suka fi yawan jama'a, to kuma su ne suka fi karfin tattalin arziki, da fatar sai a yi hattara.
Sai Arabiyu Muhammad Sokoto daure Usmaniya yace hakika yana da amfani sosai, domin haihuwar ƴaƴa barkatai yana kawo yawan ta'addanci sosai cikin ƙasashen mu. Ya kamata mu haifi ƴaƴan da zamu iya ba su tarbiya, domin shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi alfahari da mu, domin kuwa ƴaƴan mu amana ce kuma kiwo ne. Allah ya bamu, kuma shi zai tsaida mu a ranar kiyama domin yi mana hisabi.
Sai El Santi Isa, Allah ya sa na faɗi sunan daidai, yace yana maida kasashe baya, duba da cewa kasashe wanda suke da yawan al'umma sun ci gaba kuma haramun ne.
Sai Garba na hali kan ba yace hakika ana wa ganin wata muguwar hanya ce da Yahudawa da Turawa ke son amfani da ita don murƙusa ƙasashen, musamman ma ƙasashen musulunci.
Sai Sa'idu Sabu Auyau yace yau da gobe shi tasirin ba da tazarar haihuwa a ƙasashen mu mai wuya. Sai dai kowa ya yi amfani da abin da addininsa ya ce ya yi a kan ƙayyade iyali, tunda nahiya ce da take ɗauke da rabe-raben addini.
Sai Abubakar Kawu Girgir ya ce hakika ba da tazarar haihuwa na da matuƙar tasiri mai amfani ga ƙasashenmu masu tasowa, har da ma iyaye mata, domin za su samu hutu da kwanciyar hankali idan ana wannan tazarar. Ku tashi lafiya yau da gobe.
Sai Aminu Birnin Bolawa ya ce, Allah sa na faɗi sunan daidai, ya ce yau da gobe a gaskiya hakan yana da amfani ta wajen samun yara masu ƙoshin lafiya a ƙasa, musamman ma a irin ƙasarmu Najeriya. Sai ka ga 5 a gida amma saboda rashin samun tazarar haihuwa ba su da cikakken ƙoshin lafiya. Ku tashi lafiya.
Sai Bellamamman mai malari ya ce kai yau da gobe kar ma ku yaudari kanku, wanda Allah ya kaddara zai zo duniya ba makawa sai ya zo a lokacin da Allah ya kaddara zuwansa. Don haka ina ga kar ma jama'a su yaudari kansu su sha wahala.
Sai Mustapha Muhammad Ambarsa ya ce yau da gobe shirin matasa shiri ne da ke ƙara wayar da kan al'umma birane da karkara. Wannan maudu'i yana da matukar mahimmanci. Gaskiya muna alfahari da wannan gidan radio na VOA. Allah ya ƙara basira. A ci gaba da wayar da kawunan mu. Fatar alkhairi ga VOA da ma masu gabatar da shirin yau da gobe.
To mun gode. Sai Usman Yusuf Gombe ya ce yau da gobe hakan zai tasiri ne musamman ga mahaifa mai dauke da jariri. Sannan kuma su ma yaran za su sakata suwala. Mun gode a gaida Safinatu da Maryam da kuma takwaran na wato Usman.
Muna ansawa. To kuma sai mu leka shafinmu na Twitter @usman_manika yace yau da gobe a gaskiya tazarar haihuwa a irin wannan lokaci tana da mahimmanci sosai domin shine za a kula da tarbiyyar yara da ilimin su a sauƙaƙe.
Sai daga ƙarshe Adbaffa Bajuga yace yau da gobe mu dai jama'ar karkara wannan ilimi ko wayewa bai iso mu ba, muna dai bibiyar ku.
To mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni. To wakilinmu Muhammad Salisu Rabi'u ya ƙara jiyo mana daga mata game da tazarar iyali.
Sunana Fadila Salisu.
Yi wani irin kallo kike wa shirin nan na gudanar da tazarar iyali?
To yana da amfani ta wani bangaren samun haka lafiyar yara da lafiyar jiki da tsafta idan aka samu space tsakanin wannan haihuwa da wannan haihuwa. To wani bangaren kuma yana da cutarwa ta hanyar yan mutum ya amfani da shi wani lokacin shikenan ba zai ƙara haihuwa ba.
Ke kin taɓa amfani da wannan magunan yin wannan tazarar iyali?
Eh, na taɓa.
To da kika yi kin samu wani koma baya ko kuma wata nakasu da wannan magani?
Eh, na samu ƙwarai.
Kamar me?
Ƙanƙantar da nonon mace ke wannan pills da ake sha. Saboda ni ma na experience din wannan kuma sai da na haɗu da wata da take bayanin ita ya mayar mata da mamanta kamar na masu rigar dangi take faɗa shi yake janyewa sannan ni ma na fahimci da cewar shi ɗin ne.
Likita ce ita ta gaya miki haka?
A ita likita ne ya gaya mata.
Amma ke biki je wajen likita ba?
Da ta je asibiti ya mata tambayoyi akan abubuwan da take amfani da su da take hakan ta same ta ta ce tana amfani da shi sai ce to shi ne.
Sunana Hadiza Muhammad.
Malama Hadiza, wani irin kallo kike wa shirin yin tazarar iyali?
Alhamdulillah, tazarar wannan iyali yana da amfani sosai saboda yana taimakawa mai gida da uwar gida akan harkar tarbiyyar da yara a takaice kenan.
Ke kin taɓa amfani da shi?
Eh, na taɓa amfani da shi.
Likita ne ya baki shawara ko kuma dai ke kika yi tunani kawai ki sha?
Ni nayi tunani kuma da nayi tunanin sai na tafi wajen likita saboda ba zan yi aiki da ka ba, dole ne je na tuntuɓi likita wanne ne yafi man daidai.
Shan maganin tazarar iyalin ya haifi miki da wata matsala?
A'a, alhamdulillah ba wata matsala tunda je sai da na shawarci likita tukuna kafin in fara.
Sunana Amina Sadiq.
Malama Amina, shin wani irin kallo kike wa shirin tazarar iyali?
Ta wani bangare idan aka kalli shirin tazarar iyali ko dan lafiyar uwa yana da kyau a ce an tsara iyali, amma kuma ta wani bangaren tazarar iyalin yana da matsala tunda mafi yawancin mutane zaka ga idan suka je aka sa musu ayan abubuwan da suke saka na tazarar iyali zaka ga yana ba su matsala. Zaka ga wata jini ya balle mata an rasa yanda za a yi ko kuma wata ya kumbura ta ce ta kiba ba tare da ta san me yake faruwa ba.
Ke kin taba amfani da shi?
A ni ban taba amfani da shi ba, amma na ga wanda suke amfani da shi kuma matsalar ta faru.
Da matsalar ta faru wani mataki suka dauka?
Eh, to wata je wata na sani matsalar ta taba faruwa haka time din mamijin ta ve nan sai makota suka dauke ta suka kai ta asibiti da suka kai ta asibiti sai asibitin suka yi mata yan abin da za su yi mata sai suka ce nan da sati biyu ta dawo za su cire mata.
Nana Sakina Musa.
Malama Sakina, wani irin kallo kike wa shirin tazarar iyali?
Shiri ne mai kyau saboda sometimes zaka ga yawanci in ka tara iyalai da yawa wani kila baka da yanda zaka yi ka tarbiyance su, saboda haka in kai spacing daga wannan zuwa wannan insha Allah zaka sami yanda zaka tarbiyantar da yaranka. Kuma in aka duba yanayin lafiyar yaran da ita kanta uwar, yawan haihuwarta dole zai iya haifar mata da matsala a lafiyance. Su ma kuma yaran zaka ga irin su sun fi yawan samun rashin lafiya saboda yawan ita uwar ma ba lalle ta iya kula da yanda lafiyarsa take ba.
Kin taba amfani da magungunan kayyade iyali?
Na taba yi sau daya.
Ya taba baki wata matsala?
Eh gaskiya ya bani.
To dama lokacin da kika sha ba likita ne yasa kika abin nan ba?
Gaskiya ba likita bane.
To da matsalar ta samu ya akai?
Asibiti na tai. Da naje sine suka bani shawara cewa kawai na daina shan wannan magani. Sai idan al'ada ta zo a wata na gaba, to sai suka bani shawara ga irin maganin da ya kamata na dinga sha.
To madalla
mun gode.
Madam kinji abinda mata suke fadi.
Kinji wanda ma yake ce mana wai ma bari ma wahalar da kamar muke yi. Wannan wai game da wannan batun na bada tazarar haihuwa.
Maryam dan namiji ne. Ai ni sai in ga ba macen da za ta so ta haihu yau, ta haihu gobe, ta haihu jibi. Maryam tana kowa na son hutu.
Gaskiya kuma
kowa na son ya huta.
Haka ne
ko me. Dan kamar ya huta ba wai an ce kakkai gaba daya bane ba. Tunda yawanci abinda suke magana kakkai gaba daya ai shine ana son a rage yawa, ana son a rage wai. Amma tazara na da dadi. Komai ma da tazara. Ko abinci ka ci Maryam yau.
Komai na son.
Ba za ka so ka ƙara cin shi an jima ba, ka ƙara cin shi.
Za ka komai na da tsari ne.
Komai na son tsari.
Jibril Musa ya ce lalle tazarar haihuwa abu ne, abin dubawa ne, yana inganta rayuwar uwa da ƴaƴanta da za ta haifa.
Kwarai da gaske kuwa. To sai kuma tattaunawar da wakilin Munasir Birnin Yara yayi da wasu matan aure, Zainab Ibrahim, Fatima Musa da kuma Binta Muhammad Bello, kan alfanun gudanar da tazarar haihuwa.
To bari in fara da Hajiya Zainab. Shin menene ra'ayinki game da wannan kokari da ake ta yi na wayar da kan mata domin su anshi wannan shawarwari da ake bayarwa na tazarar iyali koko hutun haihuwa?
To gaskiya wannan tsari ne mai kyau, ya kamata a ce mata tuni ba ma yanzu ba a ce sun rungumi wannan abu, ko don saboda ƙara lafiyar kansu ma da ta 'ya'yan da suke haifa. Kasancewar muna ji bayanai suna nuna cewa ana yawan samun ƙaruwar mace-macen mata masu juna biyu da kuma ƙananan yara, wanda kuma duk hakan yana faruwa ne sakamakon matsaloli da ake samu wurin ɗaukar ciki. To kaga inda a ce mata za su wannan shawara ta bada tazarar haihuwa, da ina ga cewa za su ƙara inganta lafiyar jikinsu da mata yaransu.
Wannan yana nuna cewa da ke da mai gidanki kun anshi wannan tsari kenan, kuma ya kuke amfani da shi?
Gaskiya kan wannan tsari mutane muna amfani da shi. Don ko ba ma dan lafiya ba, idan aka duba tattalin arziki yanda yake yanzu, ai kaga an ce jiki magayi, dole ne mutum ya saba a san yanda za a yi, kada a rika haihuwar yaran nan a haihuwar su barkatai ba tare da an san yanda za a kula da su ba. Rayuwa ta canza, ba kamar irin zamanin iyayenmu ba, da komai a sauƙaƙe. Yanzu rayuwa da tsada, so dole ne a kawo a samu irin waɗannan dabarbaru, ko dan a samu a inganta rayuwar iyali baki daya.
Fatima, ban san ke yanda kuka kalli abin tabarinki ba.
A gaskiya wannan tazara na iyali yana da amfani tsakanina da mai gidana. Mun dauki wannan abun da muhimmanci, kuma muna yin shi, kuma a gaskiya muna karuwa da shi. Saboda mene? A fannin kula da ƴaƴan nan, idan kai tazara zai maka sauki wurin daukan nauyin su, wurin kula da su. Ba za ka haifi da a wannan zamanin ka bar shi wahala ba, ko ka ki bashi ilimi. Amma in kai tazaran nan sai ka ga abun ya zo maka da sauki, ka kula da su, ka basu ilimi mai kyau, ka basu abinci mai kyau.
Hajiya Binta, ya kike kallon al'amarin?
Gaskiya inda ƴan uwana suka faɗa, gaskiya wannan tazaran haihuwan da ake yi gaskiya abu ne mai muhimmanci. Kuma ma in suka duba a da a al'adance da kuma religiously addinance, addini ai ya nuna cewan in mace ta dauki ciki, daga lokacin daukan ciki har lokacin da za ta shayar, ta yi wata 30. So in ka duba shi ma wannan lokacin, kamar inda su suka kawo wannan tazaran iyali, addini ma ya riga ya fifita wannan tazaran iyali din. Kuma gaskiya ya kamata yanda suka ce yana taimakawa wajen koshin lafiya na uwa da ƴaƴan da za ta haifa. Kuma yanda malama Fatima ta ce kana iya ba ma ƴaƴanka ilimi mai na ingantaccen ilimi, abinci kuma na ƙwarai, to duka haka ne shi ma mijin zaka taimake shi. Saboda in yaro aka yi ciki a kansa yana ƙarami, yana iya shan, in ya sha nono yana iya kawo mishi waɗansu fitinoni haka na kiwon la cututtuka na kiwon lafiya. To kaga miji zai ji da mata ya ji da ɗa. So shawaran dai da nake ba mu mata, gaskiya ya kamata a rungumi wannan tazaran iyali din, saboda gaskiya yana da ƙwarai.
a rayuwarta a wuri.
Hajiya Zainab ma iya cewa ke yanda ke cika rungumo na abin kuma da yanda ake cewa yana rige mace-macen mata yayin gurin ciki da haihuwa, ke ya abin kika fuskance shi ko ya abin yake a wajen ki?
Eh to gaskiya ni dai na yarda, saboda ni gaskiya ana tunanin kuma da na lissafi babu yadda za a ce mace ta zo ta yi ta haihuwa ko kuma a ce mace da namiji ku zo ku yi ta haihuwar yara haka nan barkatai ba tare da kunna da tanajin yanda za ku inganta rayuwarsu ba. Kaga kamar yanda na fara faɗi a baya, rayuwa da tsada, zaka ga yanzu yawanci a birane gidaje kusan kowa haya yake, ba kowa ne Allah ya bashi damar ya mallaki gidan kanshi ba. Sai a zo ana haya daki biyu ko daki uku, kuma kun zo kun haifi yara 6 7 8 zuwa 10, kaga wannan mahalli ya muku kadan. Kaga daga nan za a fara samun gurbacewar tarbiyyar yara, saboda ba ku da takamaiman mahallin da za ku aje yaran. To kaga amma idan aka ce kun tsara cewa yaran ku ga iya adadin yaran za ku, ko kuma kuna bada tazara a wurin haihuwa, kaga a haka za ku iya tsara rayuwar, za ku iya neman mahalli maishi da ta yi nan gaba kila in kuna da sha'awar tara yaran da yawa za ku, ko kuma kilin sannan rayuwar ta yi kyau. Amma ka gaskiya yanzu kamar na faɗi, rayuwa da wahala gaskiya.
Ajiya Binta wasu na nuna cewa samun ma aje a samu malaman asibiti yana wuya, shin haka ne ko kuwa ana samun shawarwari daga malaman asibiti yanda ya kamata da kuma magunguna?
A gaskiya ba haka bane, duk dai irin wa'annan clinics din da muke da shi da ake budewa, in ka je kowane asibitoci, ka je na gwamnati ko na jiha ne ko na ƙananan hukumomi ne, yawanci in ka je akwai unit din shashin da ake fahimtar da mata akan wannan tazaran haihuwa. Sai dai ka san mu mata wa'ansun mu har yanzu muna nan a cikin jahilcin, ba su san su yi na'am da wannan tazaran haihuwa din. Amma ni dai shawaran da nake ba su gaskiya, duk matan da take son ta yi na'am da shi, in dai ta je asibitocin gwamnati ko na jiha ne ko na ƙaramin hukuma ne, akwai malamai da su an ajiye su, za su baki shawara akan tazaran haihuwa.
Fatima, shin wa'annan malaman ba su irin wulakanta mata da kuma irin nuna musu kamar irin hantara lokacin da suka zo neman irin wa'annan shawarwarin?
A gaskiya a wani lokacin zaka ji matan nan suna kuka akan cewa idan suka je ma asibitin akan wulakanta su, akan yi menene, amma duk da haka wannan bai hana mu je wurin, dan ba duka ko ina ne zaka je a ji a wulakanta ka ba. In ka hakuri ka bi yanda ya kamata, zaka samu hankalin su malaman asibitin, kuma za su baka shawarwari. Amma ba kai hakuri ba, ka ce wai zaka rika bi da sauri, to dole ne ba za ka samu yanda kake so a asibitin ba. Amma mata da yawa suna maganan cewan gaskiya ana wulakanta su a wani lokacin.
Hajiya Zainab, me ya kamata mace da take so ta nemi irin wannan shawarwari ta yi?
To na farko dai dole dai sai da amincewar mai gida. Ya kamata mace ta zauna da mijinta su yarda, su amince kan cewa ga yadda suke so abubuwa su kasance. Sannan kuma ba wai kai tsaye zaka je ka fara wai planning din nan ba, dole ne sai ka je ka nemi shawara a wurin ƙwararru, wato ma'ana ka je asibiti. Kowane asibiti akwai asibitocin gwamnati, asibitin kuɗi ko ina, ba wai tsada gare shi ba, ba wani kuma tashin hankali bane ba. Abu ne kawai da mace kawai za ta amince mun kanta cewa eh za ta yi, kuma sannan za ta je za a gwada ta, za a nuna mata, dora ta a tsarin da ya kamata da ita.
Ajiya Binta, shin tazarar iyalin nan wani inganci na rayuwa yake ba iyali?
A gaskiya in duk macen ko duk iyalin da akwai a lot of benefits a cikin shi, kaga dai inda mace da ɗanta za su samu lafiya, kuma in ka je shawarwarin da za a baka, gaskiya in ka ɗauki wa'innan shawarwarin, kai kanka za ka ji daɗin rayuwar zamanka da kai da iyalinka. Kuma na biyu kuma mai gidanka shi ma zai samu sauƙin rayuwa yanda zai kula da iyalinsa. Gaskiya akwai abubuwa da yawa da ake samu a cikin wannan.
Wannan yana nuna cewa Fatima ko ina mutum ya je zai iya samun magungunan nan da kuma shawarwari kenan.
Eh, idan duk in asibitin da ka je ko clinic da mace ta je, za ta samu wa'annan shawarwari, za ta kuma samu magani. Amma a wani lokaci idan ka je wasu asibitin za a ce maka ba magani, sai dai an rubuta mata ta je ta siya, to wannan ma yakan sa mata su guji zuwa asibitin.
Amma me ya kamata su yi?
Ya kamata su canja wani asibitin ko kuwa su dawo su yi shawara da mazajensu, ga abin fa na je wuri kaza, fa ga abin da aka ce mun, ko za mu je wani mu gwada wani gurin mu gani.
To akan wannan batun na tazarar haihuwa alfanunsa da illolinsa mun tattauna da likitar mata Dr. Aisha Abdulrahman daga babban asibitin gwamnatin Najeriya ta Katsina.
Assalamu alaikum Dr. Aisha Abdulrahman. Menene alfanun tazarar haihuwa?
Ai, amfanin suna da yawa. Ana iya duba amfanin akan ita kanta uwar, akan yaran kuma da kuma kan al'umma gaba daya. Kin ga farko ita kanta uwa duk mace da ta samu ciki, akwai canje-canje da yawa dake faruwa a jikinta. Saboda shi cikin yana buƙatar abubuwa da yawa kafin ta iya ɗaukar shi. To idan mutum ya bada tazarar haihuwa, zai ba jikin shi lokaci ya huta duk wanda abubuwan da ya lizin da ya rasa da yana da ciki na baya duk komai ya daidai kafin ya ƙara ɗaukar wani ciki. Idan mutum ya ɗauki ciki nan da nan, wa'annan canje-canjen ba su riga sun dawo daidai ba, akan iya samun matsala. Kamar a ce jinin mutum bai dawo daidai ba, mutum ya fara samun rashin jini a ciki, ko kuma idan mutum na da hawan jini ba zai samu isasshen lokaci jinin ya dawo daidai ba kafin ya ƙara ɗaukar wani ciki. To irin wa'annan matsalolin za su sa maman kuma za ta iya dinga rashin lafiya idan ta ɗauki wani ciki nan da nan da bayan ta haifi yaro.
Ga waɗanda suke shayarwa kuma suka ɗauki ciki ba, yaya jikinsu yake kuma?
Abin yana ɗanyi musu wahala. Kin san ciki sadda in yana ƙarami akwai naulayi da amai da rashin lafiya da sauransu. To abin yana musu wahala da wannan, suna kula da kansu kuma suna kula da ƙaramin yaro. Wani lokaci in haka ya faru za ka ji kamar shi yaron baya samun kula yadda yake so. Sai ka ga duk ya fara ramewa, malnutrition ya fara kama shi. Yawa ne effects din akan yaron. Amma usually in har suna iyawa suna iya ci gaba da breastfeeding ba matsala gaskiya. Amma wani lokaci yake kan yi wahala su ci gaban haka. To sai kula da yaran da ke ƙananan kuma sai yi wahala.
To waɗanne hanyoyi ne ake bi don a yi wannan tazarar haihuwa?
Akwai hanyoyi daban-daban. Akwai na mata, akwai kuma na maza. Matan suna jiki ma kala daban-daban ne. Akwai ƙwayoyi da mutum zai iya sha. Akwai allura da ake iya yi ko wata ɗaya ko wata biyu ko wata uku. Akwai kuma Implanon, wato wani ɗan magani ne da ake sawa a hannun mutum. Akwai kuma abin da ake ce ma intrauterine device, wani ɗan roba ne ƙarami da za a saka cikin mahaifa. Zai iya shekara uku, shekara biyar, shekara goma, ya danganta da irin wanda aka sa. Akwai kuma roba maza ke iya amfani da shi, condom kenan. Akwai shi ma condom ɗin yanzu har da na mata akwai. Akwai kuma na maza, kamar mata da maza idan sun gama haihuwa ba sa su ƙara, akwai ɗan operation da za a iya yi a rufe bakin mahaifan yadda ba za su ƙara haihuwa ba.
To, amma wasu mata suna ƙorafe-ƙorafen cewa waɗansu abubuwan da ake amfani da su suna da cutarwa, haka ne?
Haka ne gaskiya. Shi yasa ba a ba da shawarar mutum idan yana son tsarin iyali ya je kemis kawai ya sayi duk maganin da ya gani na tsarin iyali ya fara sha.
To,
saboda wani zai iya yi ma wani illa. Kowanne yana da nashi matsalolin. Babu wani da za a ce wai za a yi shi lafiya lau without any problem. Kamar duk wani magani ne, ko Panadol mutum ya sha zai iya, wani in ya sha zai iya kawo mai illa. To ya kamata mutum ya je asibiti in yana son tsarin iyali, a duba jinin shi, a duba ai mai wasu 'yan tambayoyi, sai a ga wani tsarin, kamar tsarin tazarar haihuwa na shekara nawa yake, to yaran shi nawa, ya taɓa haihuwa, duk wannan tambayoyi za a yi mai. Sai a duba to cikin hanyoyin tsarin iyali wanne ne ya fi dacewa da kai. Ina aka gaya maka ga wanda suka fi dacewa da kai, sai ka zaɓi wanda kake so. Saboda irin wa'annan illolin a rage su. Amma gaskiya in har mutum ya bi doka ya yi shi yadda aka ce, gaskiya da wuya akan samu matsala. Za a iya samu amma yana ɗan wuya a samu.
To akwai bambanci da ba da tazarar haihuwa da tsarin iyali?
Akwai
abu ɗaya ne ko duk ɗaya ne? Okay.
Magungunan iri ɗaya ne ake amfani da su idan kama ana so a yi tazarar haihuwa ko a tsara iyali. Amfanin dai shi ne tsakanin ciki ɗaya da ciki ɗaya, ka bada aƙalla shekara biyu zuwa uku. In kuma kana so ka tsaida gaba ɗaya, shi ma akwai hanyoyin da za ka bi ka tsaida gaba ɗaya. Amma kuma in kana so ka yi tazarar haihuwa za ka yi amfani da su idan kuma ka ga lokacin ya yi kana so ka haihu sai ka tsaida.
To da ƙarshe, wacce shawara za ki bai wa mata da masu tunanin yin wannan tazarar iyalin?
Gaskiya shawarar shi ne tazarar haihuwa yana da mahimmanci sosai, kuma saboda akwai hanyoyin yin shi daban-daban, kamar yadda mai bayani, wani zai karɓe shi, wani hanyar ba zai karɓe shi ba. Je asibiti, akwai family planning unit a kowane major asibiti, kowane babban asibiti, da na gwamnati, da private, da na federal government. Idan suka je sai su je family planning unit, sai su tambaya ga su suna kan ƙarin bayani akan family planning. Sai aka yi musu bayani, aka yi musu tambayoyi, aka gaya musu da wanda ya fi dacewa da su, sai su zaɓi irin wanda suke so su yi musu. Amma gaskiya yana da mahimmanci sosai.
To Dr. Aisha Abdulrahman, mun gode sosai da ke ba mu damar hira da ke.
To na gode.
To likita mun gode kwarai. To mara kin ji abin da likita tace.
Ai ta magana dai sosai Safina, ni ko kwanan nan ko akwai wata da ran sani ko Safina, but ni ban ma ban dade da haihuwa ba. Ina ji diyarta ko wata ta tara ne. To amma kai kwanan nan sai na ji wai a tana ma da wani ciki. Diyar ta kwanta ciwo ba ta da lafiya.
Kai ta kanta ma ta da lafiya.
To ai da karshe ma diyar rasuwa tai, bakin ga tayi magana malnutrition ba, saboda kin san kamar yadda likita tayi ba, mace tana dauke da ciki ga dama duk kayakin sinadaran jiki ta duka gaba ɗaya ga ciki ga kuma haihuwa ga shayarwa, me yaron zai shayar.
Ai ga wani mai sauraron mu nan ma a Facebook Live, Abdulhamid Bashiru Giwa Soba, ya ce ai idan da ke sa mata saurun tsufa
wannan haka ne. To haka ne. To ai komai na son hutu ne Safina, komai na son hutu.
Eh
kana kai ma kanka ka dai ka nan
fasa. Sai ya ƙara cewa wai ya kamata gwamnati ta fito da ta kafafan watsa labarai tana ƙara wayar da jama'a kai kan muhimmancin tazarar haihuwa musamman mutanen karkara.
Ga kuma wani Kabiru Kelly yace yau da gobe ai tazarar haihuwa tana da amfani kwarai da gaske ga dalilai na daya, matsalan tarbiya, matsalan lura da lafiyar su, matsalan tsaro, ga kuma tabarbarewar tarbiya ga yawancin matasan mu. Gaskiya kuma abin dubawa ne.
Kwarai Allah
ya sa ni kiyaye. Da yawa ma mutane sai su ce ai ba cikin addini bane, ba cikin addini bane ba. To
Maryam, bari yanzu mu je ga Shehin Malami Sheikh Ibrahim Duguri yayi mana karin haske game da wannan batu, matsayin wannan batu a addinin Islam.
Musulunci kan tsarin iyali.
To da farko dai kuma shi musulunci addini ne wanda yake babu abin da bai taro ba, abin da ya shafi zamantakewa na iyali. Kuma iyali a musulunci shine Allah madaukakin sarki ya hana mu kin haihuwa dan gudun talauci ko dan tsoron talauci. Kuma Allah madaukakin sarki ma hakan ya gada mana cewa wani lokaci wato arziki na su ƴaƴan ne ke biyowa ta hannun iyaye, sannan kowa ya samu ya mora a cikin al'umma. Amma abin da ya shafi idan akwai wata matsala ko cutarwa ko kuma abin da ba za a rasa ba, ake nema a bada tazara tsakanin haihuwa, to wannan zaɓi ne na su ainihin ma'aurata tsakanin shi miji da mata. Za su iya ba wa kansu shawara in sun yi ittifaqi cewa za su rinka haihuwa ne duk bayan shekaru uku ko shekara huɗu. To wannan matukar sun yi ittifaqi a tsakanin su, ba wani abu ne wanda yake mai tsanani wanda har ya kai ba a ce sun yi laifi ba. Sannan kuma musuluncin nan abin da yake faɗa a kai shi ne a ce an fitar da wata doka, wata dokar ta zamo wato tilas sai an bi ta, cewa a taƙaita wa mutane haihuwa ko kuma cewa mutum ba zai haihu ba, ko kuma in zai haihu ɗin ma sai dai haihu kaza kawai, kuma in bai yi haka ɗin ba akwai wani hukunci a kansa. Wannan ne musulunci da da shi ba. Amma in dai za a yi tsari tsakanin su ma'aurata ɗin, in kuka duba ko zamanin Manzo sallallahu alaihi wasallama akwai abin da ake ce masa azalar ɗin nan, yadda shi ma in muka fassara shi a yanzu to kamar wata alama ce ta ainihin wato yin tsari na ainihin haihuwa da sauransu. Yadda yawanci za ka iya ce a yanzu yawancin matsalolin da ake ciki abin da ya shafi wato mutane za su yi ta hayayyafa ba tare da suna da dama ko kuma za su iya ɗauka ko kuma za su ɗauki ɗawainiyar abin da suka haifa ba, sai su waye gari an haifi ƴaƴan an watsar da su a kan titi, kuma wai tsammanin shi wanda ya haifa ɗin cewa duniya take maka tarbiyyar shi. Alhali na farko haƙƙin uba ne ya ainihin tarbiyyantar da ɗansa, ya masa duk abin da shari'a ta tanada a gare shi. Amma matuƙar akwai matsala ko akwai illa, to ba hana haihuwar za a yi gaba ɗaya ba, sai dai a yi ainihin ƙa'ida kamar da mai bayani wanda shi ne musulunci yake magana a kai a kowane lokaci.
To masu ganin cewa addini ya hana, addini bai ce ba, to ga Shehin Malami yayi bayani akai. Allah ya sa mu dace, Allah ya ba mu ikon ganewa.
Shawara ta rage wa mai shiga rijiya.
Kwarai da gaske, kwarai da gaske. To Maryam, duka da kai zan zamu kwashe kayan mu sai kuma gobe Juma'a idan Allah ya kai mu zamu dawo da wani sabon shirin.
Me ma zamu tattauna gobe?
Aiki da cashewa za mu yi.
Cashewa ɗin nan. To sai su biyo mu ɗin kan gobe.
To a madadin Daniel Brown da ya haɗa mana sauti ya kuma ba mu umarni da injiniyan mu Aiden, sai kuma Ibrahim Jarmai da ya haɗa mu da ku ta Facebook Live, ni Safinatu Sodangi ke cewa Maryam.
Baruwanta a yau da malalaci, yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba.
Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta sa. Yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba.
Masu wasanni ba ta kyale ba, ƴan wasan kwallo ba ta manta ba, wasan kokowa ba ta mance ba.
mutane na motsa jike dukkan su fita share ba
yau da gobe muryar amurka na gode shirin su BOA ba sani na ba
na ba waka yau bambanta ba yan siyasa kuma kun ci gaba maza da mata yau sai ku yi duba go go can be not be